Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an muni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da tauraron abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 20 ga watan Disamba shekarar 2020. Ta kuje abin da muke tafa da shi Maryam ba mu kanan labarai.
Jama'ai a Afghanistan sun ce wani bomb da aka sanya a mota ya tashi a Kabul a yau Lahadi, abinda ya yi sanadiyar kisan akalla mutane tare da jikkata wasu su 20. A ce Asabar ne aka fara raba rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin Moderna. Yayin da aka shirya wurare fiye da 3,700 ne za su fara karba da kuma yin allurar rigakafin zuwa gobe Litinin. Shugaban Joe Biden mai jiran gado da shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez a jiya Asabar suka kudura aniyar yin aiki tare wajen samar da wasu dabaru a mutunci na tunkarar dalilan da ke haddasa kurarar bakin haure a yankin Amurka da tsakiya da kuma kudancin Mexico.
Tukanan labaran duniyan kenan a cikin shirin namu na yanzu. Za ku ji cewa biyo bayan ceton ɗaliban makarantar sakandaren garin Kankara da aka sace, yanzu hankali ya koma akan yadda ƙwararru za su taimaka ɗaliban warwarewa da fargaba. Sannan kuma a jamhuriyar Niger, a yayin da ya rage mako guda a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki, ƙungiyoyin fararen hula na ci gaba da jan hankulan 'yan ƙasar game da muhimmancin zaɓe na gari. Za kuma ku ji yadda ma'aikatar masana'antu da cinikayya da saka hannun jari a Najeriya ta dukafa wajen haɗa ƙungiyoyi na manoma da 'yan kasuwa da ma masu sarrafa amfanin gona a ƙasar da zammar bunƙasa harkokinsu ta hanyoyi da dama. Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani bomb da aka sanya a mota ya tashi a Kabul a yau Lahadi, abinda ya yi sanadiyar kisan akalla mutane tara tare da jikkata wasu su 20. Wani dan majalisar dokokin kasar Khan Muhammad Wardak ga dukkan alamu shi aka auna a harin a Kabul, babban birnin Afghanistan, amma ya tsira daga harin. Bayan da ya kai ziyara wurin da aka kai harin, ministan cikin gidan kasar Masud Andarabi ya fadawa manema labarai cewa an fara gudanar da binciken harin bomb din don gano dalilinsa da kuma tantance ko aikin dan kunar bakin wake ne ko a'a. Tsakanin mayakan Taliban da sauran wasu kungiyoyin mayakan babu wanda ya dauki alhakin kai mummunan harin. A jiya Asabar ne aka fara raba rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin Moderna, yayin da aka shirya wurare fiye da 3,700 ne za su fara karba da kuma yin allurar rigakafin zuwa gobe Litinin, abinda ya kara fadada rabon rigakafin kamfanin Pfizer da aka fara a makon da ya gabata. A daidai lokacin da ake samun adadin tarihi na masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace, kamfanin Moderna ya kwashe rigakafin daga wuraren da aka sarrafa su zuwa wuraren ajiya na kamfanin rarraba kayayyaki na McKesson. A jiya Asabar, ma'aikatan kamfanin sun yi ta sanya rigakafin cikin kwalaye suna jera su a wasu manyan motoci, a cewar janar ɗan sojan Amurka Gustav Parner a lokacin wani taron manema labarai. A yau Lahadi motocin za su kama hanya, yayin da kuma rigakafin zai fara isa cibiyoyin lafiya zuwa gobe Litinin. Dole ne jami'an tsaro su raka motocin rigakafin, ciki har da sojojin Amurka na musamman da ake kira US Marshals, kuma dole ne a kulle rigakafin cikin fridge. Shirin Amurka ya buƙaci waɗanda ke tattare da haɗarin kamuwa da cutar, kamar masu manyan shekaru da ke cibiyoyin da ake kula da su, da jami'an kiwon lafiya su fara samun rigakafin. A halin da ake ciki, cibiyar da ke bin diddigin annobar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta faɗa a safiyar yau Lahadi cewa mutane miliyan 76.3 suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya. Shugaba Joe Biden mai jiran gado da shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez Obrador a jiya Asabar suka kudura aniyar yin aiki tare wajen samar da wasu dabaru a mutunce na tunkarar dalilan da ke haddasa kwararar bakin haure a yankin Amurka na tsakiya da kuma kudancin kasar Mexico. Shugabannin biyu a wata hirar wayar tarho sun tattauna akan haɗa hannu wajen samar da sabuwar hanyar magance matsalar bakin haure a yankin, wanda za ta samar da wasu dabaru maimakon ban hanya mai cike da hadari zuwa Amurka, a cewar takaitattun bayanan hirar wayar da wani kwamitin Biden ya bada. Shugabannin biyu sun kuma ce suna muradin tankarar dalilan da ke sa jama'a yin kaura a El Salvador, Guatemala, Honduras da kuma kudancin Mexico.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, bayan da iyayen ɗaliban makarantar sakandaren garin Kankara suka yi ikirarin cewa ba za su yadda ƴaƴansu su sake zuwa makarantar da aka sace su ba, sai sun ga irin matakan tsaron da za a ɗauka. Yanzu haka hankali ya koma akan tunkarar matsalar fargaba da firgita da ke iya shafar rayuwar yaran idan ƙwararru ba su sa hannu don saita musu tunani da hankali ba. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Ƙwararru da masana tarbiyya da kuma ɗabi'a sun fito fili sun nuna cewa akwai muhimmancin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihar Katsina su ɗauki matakan karkare tunani maras kyau da ya shiga cikin zukatan ɗaliban nan su sama da 400 da 'yan bindiga suka sata daga makarantar ta sakandaren kimiyya a Kankara ta jihar Katsina domin tabbatar da cewa wannan tashin hankalin bai shafi rayuwarsu a nan gaba ba. Malam Shehu Dandora ƙwararre ne akan tarbiyya da da'a da zamantakewa ta tunanin mutane. Ya yi mun ƙarin haske dangane da muhimmancin ɗaukar wannan matakin domin kada rayuwar waɗannan ɗaliban ta lalace, ganin irin musihun da suka gani a zahiri a idonsu kuma suka ɗanɗana da ɗaɗɗin cutarwar da 'yan bindiga suke wa al'umma, inda yake cewa
abin da ya kamata a yi a kafin a kai su ko kuma lokacin da ake niyyar ko da an kai su gida ne a ya zama da cewa an bi su ana taimakon su don yawanci da yawa daga cikin su rayuwarsu ta canza. Wani yana ganin kila ma ga bindiga din na abin alfahari ya ji daɗi, tunda wannan bindiga za ta iya zama to an zo an kore mu da bindiga ni ma bari in ɗauki bindiga. To wannan abin yana iya zama a cikin kai shi, yana iya kawo mashi zalunci a rayuwarshi ya ce zai zalunci wani, yana iya zuwa kamar gida ya yi ta mafarki mafarkin wannan wulakanci da tafiyar da ya kuma abin har girman shi idan ba a sa hannu ko kuma aka samu irin mu ba wanda za su zauna da su a taimaka musu.
Malam Shehu Dandaura kenan, ƙwararre akan ilimin ɗabi'a ta bil'adama a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Katsina Dr. Kabir Mustafa ya mun ƙarin haske akan irin matakin da gwamnatin za ta ɗauka bayan da aka karɓi yaran nan aka duba lafiyarsu kuma aka haɗa su da iyalinsu domin shi ne mataki na farko da zai kawo kwanciyar hankali gare su.
To wannan haɗi da aka yi musu a nan Hajj Camp ya gaskiya tausa zukatan yaran nan sun komo cikin hayyacinsu kwarai. Daga nan kuma gwamnati ta yi ƙoƙari suka yi shirya aka ba su kayayyaki da za su haɗin duk sun zo da kayayyakinsu in siya gagu da sauransu. To kun shi wannan da aka yi ya ƙara nuna musu lallai ana da ƙauna a gare su. Tunda yanzu hutu suke yi kuma maganganu da aka yi da shi mai girma gwamnati da ya magana da kuma shi shugaban ƙasa da ya magana ya nuna musu cewa wannan abu ya same su ibtila'i ne ya zo kuma su yi ƙoƙari su maida shi bayan su sa abin da ke gabansu karatu shi ne abin da za su yi. To amma abin da za mu ce komawa su makaranta shi ne zai zama abun damuwa a gare mu. Don ranar da za su koma makaranta za su fara tunanin ko wani abin zai same su. Na tabbatar da waɗansu za su yi kwanakin su koma makarantar nan ba tare da sun samu sun yi bacci ba. To amma abin da za a yi ko ko shirin da muke yi shi ne na cikin makarantunsu in suka koma makaranta za mu rinka tura kaman psychologist su je su rinka ba su lecture kaman a assembly a ɗan yi musu lecture kullum na abubuwa da za su zama su rinka amfani da su don su kau da wannan tunani a cikin zukatansu.
Dr. Kabir Mustafa kenan a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Maryam ɗauke da ƙarshen labaran duniyar.
Sun bi wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka a yayin da ya bi ta yankin tekun Taiwan da ake takaddama a kansa a jiya Asabar, a cewar rundunar sojan Taiwan ɗin. Tana mai yin Allah wadai da irin wannan tafiyar a matsayin isar da wani saƙo ga masu goyon bayan 'yancin Taiwan. China, wacce ke ikirarin bisa demokuraɗiyya, ita ke da iko da Taiwan a matsayin yankinta, ta ji zafin ci gaba da bada goyon bayan da Amurka ke yi wa tsibirin, ciki har da saidawa hukumomin yankin makamai da kuma tura jiragen yakin Amurka bi ta yankin tekun Taiwan, abin da ya ƙara sa dangantaka tsakanin China da Amurka ta yi tsani. Sojojin ruwan Amurka sun ce jirgin ruwan na kakkaba makamai masu linzami na USS Mustang ya kai wata ziyara ne da dama yake yi a ranar 19 ga watan Disamba bisa ga dokokin kasa da kasa. Wannan shine karo na 12 da sojojin ruwan Amurka suka bi ta yankin tekun a wannan shekarar. Sojojin China a wata sanarwa sun ce dakaransu na sama da na ruwa sun bi jirgin tare da sa ido a kansa. Asusun kula da yara na Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF ya cimma wata yarjejeniya da ƴan Taliban a ƙasar Afghanistan da yaƙi ya daidaita don bude makarantun karkara da ba na gwamnati ba a wuraren da kungiyar ta masu zafin kishin addinin Islama suke iko da su. Yara maza da mata ƴan Afghanistan 140,000 ne za su ci moriyar shirin a cewar Sam Mort, shugaban harkokin sadarwa na cibiyar a ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya, inda aka kiyasta yara 3.7 million ne ba sa makaranta. Ta hanyar wannan shirin, asusun UNICEF zai taimaka wajen bude makarantun karkara da ba na gwamnati ba guda 4,000 a fadin lardunan Helmand, Kandahar, Uruzgan da Faryab, lardunan da ƴan Taliban ke iko da su, abinda Mort ya faɗa wa muryar Amurka kenan.
Da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma samu leƙa jamhuriyar Nijar. A yayin da ya rage mako guda a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na ƴan majalisar dokoki, ƙungiyoyin fararen hula na ci gaba da jan hankulan ƴan ƙasar game da mahimmancin zaɓe na gari sakamakon lura da yadda wasu ƴan siyasa ke amfani da kuɗaɗe wajen sayen kuri'un talakawa a maimakon su dogara akan manufofin siyasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mummuna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rashin sanin mahimmancin ƙuri'a a wajen mai ita wata babbar matsala ce da aka gano cewa tana mayar da hannun agogo baya a yunkurin damƙa al'amuran mulki a hannun jama'a. Sabili kenan kungiyar farar hula ta MPCR ta kaddamar da wata gagarumar kamfe da nufin waye kan al'ummar Nijar ta yadda za su kare kansu daga fadawa tarkon ƴan siyasar da suka maida cinikin ƙuri'a sana'a. Alhaji Nuhu Muhammadu Arzuka shine shugaban wannan kungiya.
Menene mahimmancin zabe? Me ya kamata a zaba? Waye kamata a zaba? In ana zancen shugaban kasa, in waye kamata a zaba? In ana zancen ƴan majalisa, waye kamata a zaba? Kani aiki ne ake ƴan majalisa. Kana gani yanzu aka zabe mutane, sai su mai da abun ma kawai ma ammace al'ummar ta zabe su, sai su mai da abun kaman na siyasa. Kai ga shi ƴan jami'a ƴan majalisa ta, ai gwamnati mu ne. Ai gwamnati na kasa ne. In kowa ya gane abin da muke ba yayi wa a samu mugaye shagori paske mutane sun san wanda za su zabe.
Dan takarar zaben ƴan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar RSD gaskiya, Dr. Hassan Malam Gamkali na daga cikin ƴan siyasar da suka halarci wannan muhawara, wacce yace bayanan da suka fito a yayinta na fayyace zahirin abubuwan da ke faruwa a fagen siyasar wannan ƙasa.
Na yadda da abin da sun kafara 100% sun kasar da tana son masu gyara, tana son ta samu waɗanda ya jajirce masu iya tabbatar da gaskiya cikin tahiya. Rashin hukunta da laifi shi ga sa laifi a ci gaba da yin shi, inda ana hukuntar da waɗanda gabatuwa bisa cewan sun yi laifi tun da bisa ga dokokin ƙasa da ƙasa laifi na bisa dokokin addini laifi ne. Wani a da hurumin hukunta da mai laifi sai wanda Allah ya ba wannan hukunci su ne alƙalai. Kenan ƴan alƙalai sun ga ta tsaye doka ta yi aikinta, wannan abu ana magani.
Matasa na daga cikin rukunin al'umma da aka fi yawo da hankalinsu a lokutan zaɓe, duk kuwa da cewa da bazarsu ake rawa wajen neman yardar al'umma. Saboda haka tsohon sakataren kungiyar ɗaliban jami'ar Yamai Ismaila Muhammadu ke jan hankula game da nauyin da ya rataya a wuyansu don tabbatar da demokradiyya a kasar ta Niger.
Aikin da suke sa matasa ba su sadiyarsu, diyarsu suna kasashen turai suna karatu, sannan matashi wanda ake ba jika ko 200 ya je ya yi kuwa ko kodai ya je ya yi zabe ya sanna iya amshi kudin nan ya zabe abinda ba shi a daidai ba, ya ci amana kanshi, ya ci amana kasa, kuma ya ci amana al'umma. Saboda zai zabe wakili wanda ba adali ba, zai je majalisar dokoki ko ko zai shugabancin su ta hayya ta cin amana da rashin imani.
Kakakin hukumar zabe na fiwa da ke daya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasida ya jaddadawa mahalartan wannan muhawara cewa hukumar Seni na ci gaba da daukar matakai don ganin zaɓuɓɓukan na ranar 27 ga watan Disamba sun gudana a ƙarƙashin doka daidai da abubuwan da kundin tsarin mulki da kundin zaben Niger suka tanadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaiman Mumuni Barma, ma'aikatar masana'antu da cinikayya da saka hannun jari a Nigeria ta dukafa wajen hada kungiyoyi na manoma da ƴan kasuwa da malama sarrafa amfanin gona a kasar da zumar taimakawa wajen bunƙasa harkokin su ta hanyoyi da dama. A ƙarƙashin wani shiri, ma'aikatar ta kaddamar da wasu ƙarin kungiyoyi na albarkatun noma kamar na tafarnuwa da zabibi da ake kira turmeric da turanci. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim.
A kokarin karkatar da akalin tattalin arzikin Najeriya daga dogaro da man fetur da kasar ke yi, inganta fannin albarkatun noma da haɗa manoman guri guda a matsayin kungiya don duba ayyukan su da taimaka musu wajen bunƙasa kayayyakin noma, yasa ma'aikatar masana'antu da cinikayya da saka hannun jari a kasar ta dukufa wajen haɗa waɗannan kungiyoyi. Dr. Nasiru Sani Gwarzo shike zama babban shugaban ma'aikatar.
Mukan yi la'akari da muhimmancin shi amfanin gona da za a bunƙasa, sai mu gayyato irin mutanen da muka sani suna wannan harka, sai mu ba su shawara cewa su yi amfani da damar su kuna masu sarrafa wannan abin amfanin gona, sai su haɗa ƙungiya kuma su tattaro ƴan uwansu da abokai na masu irin wannan sana'a, sai su zo sai mu haɗa su da haɗaɗɗiyar ƙungiya ta kayan amfanin gona wacce muke kira FAKAR. Su kuma za su yi musu bita, su koya musu dabaru na zamani na yadda ake bunƙasa nan harka. To idan suka gama yin haka, sai kuma su ne tattaro hankalin su wuri guda gaba daya a kasar. To idan suka samu kowace jiha an samu wakili, sai a kafa musu kungiya ta kasa baki daya, domin damar mu doka ce sai an kafa kowace jiha, dan ba kowane amfanin gona ne ake samun sa a kowace jiha ba. Amma muka samu akasari sun hadu, sai mu tallafa musu su yi zabe, kuma mu muke ba da izini na wato yin register kungiya ta kasa. Idan muka rubuce su, sai kuma mu aika da sunayen su kasashe, jihohi da ko ina inda ake amfani da wannan abun, mu bada har embassies ma, mu ce to kungiya kaza ita za ci gaba da sarrafa kaza a Najeriya.
Kungiyar ƴan kasuwa manoma da masu sarrafa tafarnuwa a Najeriya na daga cikin kungiyoyin da aka kaddamar, kuma shugabanta Alhaji Abubakar Muhammad Kantoma ya bayyana irin alfanun da kafa kungiyar tasu zai yi wajen samar da sauki ga ayyukan su.
Farko zai masu noman tukuna, sai an inganta musu tsarin noman su, samun musu iri mai kyau da yanayi mai kyau da za su iya noman da kuma kayan aiki, sannan kuma mu inganta processing din ta irin sarrafa ta, because ana sarrafa ta a maida ita mai, ana sarrafa ta a maida ita kwayoyi na sha, ana sarrafa ta a yi amfani da su wurin magunguna da sauransu, wanda mu kawai abinda mutanen mu ke yi su noma, sai ƴan kasuwa su sai su aje in ta yi tsada, sannan daga baya sai kaga an dauka an kai waje, daga wajen kuma sai a sake sarrafa ta, a sake dawo mana da ita. So kusan suke cin riban mutanen mu wahala suke, so shi yasa muka shigo ciki don mu taimaka ma kananan manoma din da yadda ma za su irin kafake jindinta, mu ga yadda za a yi tattalin arzikin nasu ya fara karuwa, sannan na kasa shi ma ya karu ta hanyar fitar da kayan nan, sannan a samu mu mutane ayyukan ta kafa kananan masana'antu na sarrafa ita wannan tafarnuwa.
A nashi bangaren shugaban kungiyar ƴan kasuwa manoma da masu sarrafa zabibi, wato turmeric a turanci a kasar, Honorable Minka Ilu Adamu Sule ya yi kari da cewar,
mu wannan kungiya muna da hangan gaba, muna so yan Najeriya su san cewa wannan abu ne muke da shi a kasar mu Najeriya, muna ya tafiye da shi duk duniya, duk duniya su san shi, kuma duniyan ma suna zuwa suna neman shi. Shi ya zama karoke shi ita ministry su taimaka mana mu gan cewa mu je har wajen mu je mu gani da yake da shi, don a duniya muni number na uku a noman zabibi. Na farko muni stakeholders na kowane area wajen da ake noman shi, in kin lura ina ji cikin duka kungiyoyin duka muni kade ina ji mun je har to the grassroots, mun dauke ma wani baya ma komi, amma aikin shi noma ne, mun ka dauko shi muka sashi a nan shirin zaka ce. To kin gani wannan kin zan mun nuna ana tafiya tare kin da su, kuma a cikin mu akwai yan kasuwa a cikin wanda ke aikin su kasuwanci ne, muna da su duka, kuma mun dauko su muka sasu a cikin wannan kungiya don a tafi tare.
Ana dai sa ran waɗannan kungiyoyi za su tsara wani kundi na tsawon shekaru 10 da za su bi, wanda zai kai kasar ga samun nasara a wannan fanni. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma san koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo.
Jama'a masu sauraro, barkanku da warhaka. Sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓo duk lamarin da ya shafi yanar gizo. A yau shirin zai karkata ne zuwa siyasar nan kasar Amurka, inda a cikin makonni biyu da suka gabata, manyan jam'iyyun siyasar kasar suka gudanar da babban taro na yakin neman zaɓe. Babban abin da ya ja hankalin mutane shine yadda aka gudanar da tarurrukan a wannan shekarar ta yadda ba a saba ba, wato ta yanar gizo, duk sakamakon yaduwar cutar coronavirus. Lamarin ya baiwa mutane da dama mamaki saboda girman taron da kuma muhimmancin sa a cikin zaben Amurka. A yau wani mazaunin Amurka kuma mai fashin baki kan harkokin da suka shafi siyasar Amurka, Malam Hassan Jibiya, zai mana bayani dalla-dalla kan yadda taron ya wakana ta internet.
To Madina, wannan shekarar yanda aka gudanar da gangamin tarurrukan jam'iyyun Democrats da Republicans a nan Amurka ya bambanta da kusan tun shekaru aru-aru da aka kwashe ana gudanar da wannan convention duk bayan shekara hudu. Dalili kuwa shine saboda wannan annoba ta coronavirus da ta addabi duniya. To saboda haka an saba a yi convention, wato wannan tarurruka a yi shi a kwashe sati guda ana shagulgula a zaɓi wani gari cikin jihohin Amurka, a ce nan ne za a yi wannan convention. Mutane daga ko'ina cikin jihar nan, yan jam'iyya su tattaru kamar yadda kika san ana yi a kowace ƙasa ko a irin su gida Najeriya. To za a taru sai a gudanar da jawabai da kasidu da shagulgula a ainihin amince da waye ke tsaya jam'iyya takara, kuma kamar shi kuma wanda aka tsaida takaran ya zo ya karbi wakilci ko ya karbi nadin da aka yi masa na cewa shine zai zama dan takarar. To a wannan shekarar kamar su jam'iyyar Democrats kusan za a ce gaba ɗayan wannan gangami sun yi shi ne ta kafar yanar gizo, wato ta online, saboda halin da ake ciki na shi coronavirus ne. Su ma 'yan jam'iyyar Republicans kamar yadda muke gani sun yi kamar rabi da rabi ne. Rabi sun yi shi kamar a cikin taro da mutane kamar yadda suka fara, sannan kuma wasu daga ciki an sa video, wato an yi recording daga wurare daban-daban, ma mutane sun yi recording sun aiko. Shi dokar ido a wannan gangami na jam'iyyu da aka yi shi ne yanda aka gudanar da shi, kamar yanzu yan jam'iyyar Democrat sun yi nasu convention din ne gaba ɗayan shi lahirin shi kusan ta yanar gizo, ta online kenan. To abin ya bada sha'awa sosai, wato yanda aka yi amfani da na'urorin zamani kamar waya da computer da kamarori dai, wanda aka yi yuzin mutane kuma da da ba za su iya samun halartar convention din ba ko kuma gangamin, sun kai recording suka aiko, kuma aka yi kunna ma kowa ya kalla a kafafen television daga gida kana zaune ba ma sai ka je inda ake taron ba. To wannan abu ya ba da sha'awa sosai. Kin ga kamar shi Joe Biden lokacin da yake gabatar da jawabin karbar takara ko kuma nadin da aka yi masa a matsayin tsaida shi da aka yi na dan jam'iyyar dan takarar jam'iyyar Democrat, wato da ya gama jawabin sa wanda suka yi masa tabi dukansu an sa su 'yan uwa da abokan arziki, da kowane yana zaune a gidansa ya dauki video ana kallon shi, wato abinda ake cewa live video, suka yi masa tabin da ake yi wa mutum idan ya gama jawabi duka, kuma ga huskokinsu yana gani har ma yana iya magana da su. Shekaran jiya mun ga yanda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yana ma can ƙasar Isra'ila yana wani hidima aiki, daga can yayi kuma yana shi recording din ya aiko kuma aka sa cikin wannan gangami da ake yi. To kin ga wannan ya nuna cewa da wanda ya sa sai mutane sun samu dama iya halarta za a iya ganin su a wannan dandamali na yin jawabi. To yanzu wannan abin ya sa wannan na harkar yin ta yanar gizon nan ya sa mutane daga ko'ina na sashen duniya sun iya zama wato a yi taron tare da su. kuma mutane da inda suke za su iya kalla a kafafen talabijin to shine dai
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon sai kuma mako mai zuwa insha Allah inda za ku ji yuwar gudanar da irin wannan taron a kasashen mu na Afirka ni ce taku Madina Dahiru mai Kano daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo to a gaya da Madina mai Kano yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice Jami'ai a Afghanistan sun ce wani bomb da aka sanya a mota ya tashi a Kabul a yau Lahadi abinda yayi sanadiyar kisan akalla mutane 9 tare da jakkata wasu su 20 a jiya Asabar ne aka fara raba rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin Moderna yayin da aka shirya wurare fiye da 3,700 ne za su fara karba da kuma yin allurar rigakafin zuwa gobe Litinin abinda ya kara fadada rabon rigakafin kamfanin Pfizer da aka fara a makon da ya gabata Shugaban Joe Biden mai jiran gado da shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez Obrador a jiya Asabar suka kudura aniyar yin aiki tare wajen samar da dabaru a mutunci na tankarar dalilan da ke haddasa kurarar bakin haure a yankin Amurka na tsakiya da kuma kudancin Mexico sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin mun za mu dadin kowa da kowa musamman ma Maryam Dauda da tsaya na gabatarwa sai Leo Sahili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyarike muku fatan alheri huta lafiya ma assalamu